ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. بايهك، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بركة مدساك سادوا وانا مسلاتي ميتارن البركة مسلاتين الإمام البخاري دكينا ريجي الزاكي أتكين وانا قريمة البركة نكنو وانا يمتين الاربا دران الهميس yau 28 ga watan Rabiul Tsani hijirar Annabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama 1441 wanda kuma yake daidai da 25 ga watan 12 miladiya 2019 a wannan majalisi da muke karatu cikin wannan littafi mai suna Al-Wabilus Sayyib wa Rafi'ul Kalim At-Tayyib wallafar mashhurin malamin nan al-Imam Sheikhul Islam شمس الدين أبو عبد الله محمد ابن أبي بكر ابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى. وأنا شين درس من ليلة 30 ترى وأنا للتافي مناكم تشكين بابي كوفصلين 40 وديكي مجانا أكان أبندا متن زي فلا يا إندي تشكو يشا أبندا زي فلا نقوديا على الله سبحانه وتعالى فوكما أبندا زي فلا نذكري a farkon cin sa ko shan sa da kuma bayan ya kammala a kafanin mu ci gaba da sharhin wadannan hadisi wanda mun fara a wancan satin akwai ƙarin bayani dangane da abinda muke ciki yanzu na bikin Kirsimeti na wanda abinnan mabiya addinin Kirista suke yi a wannan rana da yawa mutane suna tambaya dangane da halaccin taya wato kristoci murnar wannan ranar wasu ma suna hikaitowa cewa wasu daga cikin malamai sun ce yana daga cikin kyakkyawan zamantakewa da zaman lafiya da girmama juna cewa a rika taya su murnar wannan zagayowar wannan rana na jin tun kusan shekaru da suka wuce nayi magana akan abin da ya shafi kyautar da za a bayar a wannan ranar da na rubuta a shafi na Facebook kuma naji a cikin fatuwar rahama ma na sha magana akan wannan da muka yi bayanin cewa kyautar da za su bayar muna da ruwayoyi daga magabata kamar Umar ibn al-Khattab kamar Ali ibn Abi Talib kamar Anas Abu Barzah al-Aslami Aisha radiyallahu ta'ala anha wanda suka zo a cikin littafai na magabata kamar Musannaf ibn Abi Shayba Sunan al-Kubra na Baihaqi da kuma wasu daga cikin malamai manya suka rubuta a littafan su kamar Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah a cikin littafin sa Iqtida'u Sirat al-Mustaqim mukhalafat ashab al-jahim a ciki duk suna nuna cewa abinda ya shafi abinda za a baka a cikin irin wannan idi nasu ba ma su kadai ba har na maguzawa abinda za su baka na kyauta inda bai danganci yanka ba to kana iya karba wata ganima ce Allah ya kawo maka saboda haka su je can da bikin su kai kuma karba abinda suka baka ka amfana da shi wanda ba shi da alaka da taya murna sun bambance tsakanin wannan da abin da ya shafi taya su murna da tarayya da su cikin farin ciki da wannan ranar inda ba a samu wani sabani ba cikin malamai duka mazhabobin nan guda hudu da aka sani waɗanda su ne ake bi a duk duniya mazhabar Abu Hanifa da ta Imam Malik da mazhabar Shafi'i da mazhabar Imam Ahmad da malaman da suke karkashin waɗannan mazhabobi ba su da wani sabani dangane da haramcin mutum ya yi tarayya da su wajen nuna farin ciki da wannan rana saboda akwai bambanci tsakanin abin da ya shafi zamantakewa ta yau da gobe da kuma abin da ya shafi aqida wanda Allah subhanahu wataala yayi bayanin aqida ta gaskiya da kuma bayanin aqida da ba ta gaskiya ba duk wanda yake cikin abin da yake saban Allah ne baya halatta ka taya shi murna da wannan saban Allah da yake yi koda kuwa saban Allah ne bai kai ga kafirci ba a ce wani yana da ranar da yake ta shan giyar sa in ta zagayo ka taya shi murna ranar shaye-shayen sa ta zagayo ina jin babu wani wanda zai ce hakan da zaka yi abu ne mai kyau ko ranar zinace-zinacen sa mazinaci ne ka taya shi yayin da yake cikin wannan harka ta saban Allah ko barawo ko wani abu mai kama da haka ko saban Allah ne baya halatta ka nuna farin ciki da cewa ranar saba wa Allah ta zagayo zaka kana taya masu saban Allah farin ciki akan saban Allah ba na jin akwai wani musulmi da zuciyarsa za ta fada masa cin yin hakan daidai ne to bare ko abin da yake kafirci kafirci ma ba karami ba domin kafircin jinginawa Allah da wani daga cikin manyan kafirci Allah subhanahu wataala cewa yi takadu samawati yatafattarna minhu wa tanshaqqu al-ardu wa takhirru al-jibalu hadda inda auli ar-rahmani walada wa ma yanbaghi lir-rahmani an yattakhidha walada in kullu man fi as-samawati wal-ardi illa ati ar-rahmani 'abda haka ubangiji subhanahu wataala ya fadi yadda sama da kasa suke fusata yayin da za a ce Allah yana da da Allah ce takadu as-samawati yatafattarna minhu sama ta kusa ta tsatsage saboda wannan magana mummuna watan shaqqul ardu qasa ta kece wata khirrul jibala hadda dur wa tsusu rushe su rugurugu anda ar-rahman walada saboda sun yi da'awar Allah yana da da wama yanbaghi lir-rahman an yattakhidha walada ba kuma zai taba yiwa ba zai taba yiwa ba Allah ce a ce ya rikida haka ubangiji subhanahu wataala ya suranta mana yadda dukkan manyan halittun Allah hankalin su kan tashi yayin da za a jinginawa Allah da. Annabi sallallahu alaihi wasallam ya rawaito daga ubangiji subhanahu wataala yana cewa yasubbuni ibni adam wa ma yanbaghi lahu zalik. Dan adam yana zagi na bai kuma dace ya zage ni ba. Yana cewa ina da da alhalin ba ni da da. Yana cewa ina da mata alhalin ba ni da mata. Wato cewa Allah yana da da zagin Allah ne. A ce kuma wani yayi fatawar cewa babu laifi ranar da za a yi wani zumi aqidar Allah ya haihu zai zo yana wannan murna kai kuma kana taya shi murna kuma sunanka musulmi bana jin akwai wanda ya san shari'ar musulunci da girman aqida da take babu wani cin karo tsakanin aqidar ka da aqidar sa ba a ce ka hana shi ba ba wanda ya ce ka hana shi ko ka tada hankali saboda yana yi amma ka sani cewa a sha'anin aqida babu magana tarayya dan zaka ji wasu suna cewa har ma daga wanda suke da awar malinta cewa to mutanen nan fa mu fa in ranan sallar mu tazo suna taya mu murna amma su tasu tazo muke taya su murna to kaga anan yana daukan addini kamar ba ka bani ne in baka kamar wata musanyace kai mun nima in yi maka saboda kana ziyartar masallaci nima in rika ziyartar coci saboda ba zai yiwu muna zaune tare kana zuwa ka ziyara masallacin mu ko muke zuwa ziyartar ka socin ka wannan ba tunani bane na wanda ya san girman aqidar musulunci aqidar kace ta nuna cewa wannan abu ba ba karbin laifi ake wa Allah ba saboda akwai bambanci tsakanin ka ba shi da lafiya ka je ka dubo shi yana buƙatar wani taimako ka taimaka masa ka yi masa ihsani ka kyautata masa wannan babu ba shi da alaka da wannan dan wasu sun ce maka ai Allah ya ce la yanhakum Allahu 'ala alladhina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilayhi cewa Allah bai hana ku yi musu alheri ba na babu talazum babu wata alaka tsakanin wannan abin da muke magana akan sa da kuma kyautata musu Annabi sallallahu alaihi wasallam ya je ya dubo bai yahudi da ba shi da lafiya wannan ba aqida sai gurbata ba dan aqidar sa ce ma ta ce ya je ya duba mara lafiya sun haka abinda ubangiji ya umarce shi ne da shi yayi zai karbi kyautar su annabi ya karbi kyautar wadanda ba musulmi ba ya karbi kyautar al-muqawqis na ba musulmi bane zai ba su kyauta shi ma in ta kama annabi sallallahu alaihi wasallam lokacin da mahaifiyar asma binta abubakar ta zo madina tana neman yarta ta taimaka mata ta ce ba za ta yi ba sai ta tambaye manzo Allah sallallahu alaihi wasallam annabi ya ce da ita sili ummaki kyauta ta mahaifiyarki sara ka dan ka dauka kyauta ka ba wanda ba musulmi ba laifi bane sai dai idan ka san cewa abinda zaka bashi zai yaki musulunci da shi to wannan shi zai hana ka bashi amma in bukata ce sa ka taimaka masa dan Allah cewa ima in kudin zakka ma in an kula cewa zai yi amfani wajen jawo hankalin su a basu ba su shiga cikin wal mu'allafati qulubuhum amma wanda duk bai ci karo da wani abu na addinin ka ba bai ci karo da komai na aqidar ka ba bal mu'mina cewa ma inda zai ce maka assalamu alaikum ka amsa masa wannan ita ce magana mafi rinjaye idan suka ce maka assalamu alaikum kai maka ce assalamu alaikum ba laifi bane amma abin da ya shafi taya shi murna akan saban Allah wannan abu ne wanda kamar kaga wani yana sujjada ga gaban gunkin sa kana taya shi murna da wannan abin da yake balgara wancan da wannan mai sujjada a gaban gunkin sa ya fi sauki a gurin Allah akan wanda zai cewa Allah yana da da saboda akwai bambanci musulunci ba wai addini bane da shi'a na shi addinin ya je abin da yake so nan shi ya ce ga dama in ya ce yana taya ka murna ne saboda kai ma ka taya shi murna ce to da ya aje taya abin din sa kuma kai kan gaskiya kake baka shakkar abin da kake kansa gaskiya ne don haka dan ya taya ka murna akan abin da yake gaskiya ne kai kana so ma ya zo ya bi amma kai ka so ka bi shi za ka so ka bi shi ba fa ma an ji an dauko wata fatawa ta wasu ina jin ko ta wani malamin azhar ne wanda yake cewa rashin fahimtar addini ne rashin waye rashin sanin nassi ne kaza kaza a ce ba za a taya su murna ba bayan ana zaune tare ya za ana zaune tare wani ma dan uwanka ne wani ma jini ya hada kai musulmi shi ba musulmi ba kuma shi kai naka yazo ka taya shi murna kai masa bayani in lokacin yayi sai kai masa bayani bal kafin ma lokacin yayi sai ka ce to kada ka ga Christmas yazo ka ga ban taya ka bayan maka happy Christmas ba ni a waje na wani doka ce a addini na amma ba dan ina da matsala da kai ba ba ni da wata matsala da kai saboda ka zamu ci gaba da mu'amalar mu amma kai man hakuri ba za ka ji happy Christmas a baki na sai ka kasa fahimtar ka sai ba zai kasa fahimtar ka ba a da can ba a ma tunanin haka za ta faru dan lokacin musulunci yana da karfi amma yanzu da musulmin suka yi rauni wasu ma har sun kai wato jin kunya ma suke in sun je wani guri su nuna su musulmi ne zai canza cigar sai canza inda zai canza sunansa ma akwai ma masu canza sunan kada a dauka shi musulmi ne to da duk rauni ne ya kawo haka amma ba wannan ce koyarwa musulmi ba annabi sallallahu alaihi wasallam ya zauna da yahudawa ya zauna da wadanda ba yahudawa ba amma ba a taba jin ko sau daya duk yadda aka ruwaito mana yadda yake kyautata musu ba a taba jin ko sau daya ya aika musu wani gaisuwa ta taya murna a bukukuwan su ba kuma annabi ba a ce ya hana su ba annabi ba a ce ya hana yahudawa yin bukukuwan su a cikin garin madina suna yin bukukuwan su in ya zago amma ba a taba ji ko sau daya an ce annabi ya aika ma wani ba yahude ko wani ba nasare murnar zagayowar abinan sa ba inda a ce ana hakan da annabi sai ya fi kowa kisan kyautata ma waɗanda suke yake tare da su ya fi son kowa zaman lafiya shi ya zo da addinin zaman lafiya saboda ka ba rashin zaman lafiya bane dan ka kiyaye aqidar ka kada ka fada cikin wani hadarin da Allah zai kama ka ga mutumin da zai yi musu murna zai taya su murna idan yana taya su murna akan saban Allah ne akan wannan cewa Allah ya wannan kafirci ne idan kuma yana taya su murna ne saboda irin wannan hujjojin da muke a fada ana zaune lafiya ni ba su ni dai kawai na gaya musu ne dan mujamala nuna musu dai ba wata matsala tsakanin mu wannan ba za a ce ya kafirta ba saboda ba dan wannan aqidar yake taya su murna ba amma yayi abin da yake saban Allah ne saboda ka wannan shine karin bayanin da muka so mu yi saboda yawanci ana ta tambaya game da wannan وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله لا يرضى عن العبد أن يأكل الأكلة فيحمده عليها ويشرب الشربة فيحمده عليها رواه مسلم في صحيحه من حديث أنس رضي الله عنه أولا حديثي كما يجي مسلم يروي توشي لك أنس بن مالك النبي صلى الله عليه وسلم يجي إن الله لا يرضى عن العبد ألا أنا يرضى لباوة أن يأكل الأكلة يجي أبنشي فيحمده عليها يقول وألا أكم منها أبنشي ويشرب الشربة يشاء أبنشا فيحمده عليها يقول وألا أكم منها أبنشا وانا حديثي يلا نونا نئمر الله سبحانه وتعالى قبها ينسى يا أذر تاسو دا أبنشي أذر تاسو دا أبنشا سننكم يسن ياسو سيما سبوديا أكن أبن دا يا أذر تاسو دا شي سننكم يردد سو أكن أكن أبو شكا باب نئمة تكي وانا أبنشنك دا أبنشنك دك دا الله سبحانه وتعالى سكي شيني بي أذر تاوى شيني بي بار وشيني بي حناوى shi ya baka wannan abincin da ka ci shi ya baka abin sha da ka sha kyauta ce daga wajen sa sanan kuma shine yakin sa maka ka tuna cewa shine mai ni'imtawa shine mai bayarwa shine mai halitta ka tuna girman sa kai masa godiya akan wannan sanan kuma ya yarda da kai har ila yau bayan haka saboda ka duba bayan ni'imtaka da yayi da ci da sha sannan kuma ya ni'imtaka da kai masa godiya sannan kuma ya yarda da kai akan da yi masa godiyar da abincin da kaci da yi masa godiyar da kai akan abin da kaci duk aikin sa ne to amma duk da haka kuma sai ya biyo ka da lada ladan ma kuma ba kan gane ba domin yardar Allah tace kodoruwar abin da bawa yake son ya samu wa ridwanu minallahi akbar yardar Allah ce sama da komai idan mutun ya samu yardar Allah to ya samu kodoruwar ni'ima da Allah subhanahu wataala zai masa an sani a cikin hadisin manzo sallallahu alaihi wasallam da yake fadar aljanna bayan Allah subhanahu wataala ya shigar da su aljanna ya ba su abin da ya ba su na aljanna sai ya ce akwai wani abin da ban ba ku ba su ce ya rab ai ba abin da baka ba mu ba alam tubayyidu wujuhana alam tudkhilna aljanna alam tuzahzihna 'anil nar akwai abin da baka yi mana ya Allah don ka kai mana komai ka sa fuskokin mu sun yi faski ka shigar da mu aljanna ka tsirar da mu daga wuta to me ne da muka bawa Allah subhanahu wataala ya ce akwai abin da ya rike uhillu alaikum ridwani fala asfatu alaikum abada zan saukar muku da yarda ta har abada ba zan saki fushi da ku ba ma'ana wannan tace sama da dukkan abin da zai ba su na gidan aljanna ya ba su yarda to sai gashi anan annabi sallallahu alaihi wasallam yana gaya mana cewa abincin da zaka sa a gaban ka kaci kace alhamdulillah zai sa ka samu wannan radda ta Allah kororuwar abin da ake so a samu da wani abu dan kankani wanda shi ma cikin jin dadin ka ne Allah subhanahu wataala ya sanya maka yardar sa a cikin ta akwai ni'imar da ta kai wannan ubangiji latifun bi ibadi mai tausayin bayan sa ne saboda ya ni'imta ka kuma bayan ni'imar kuma ya biyo ka da wani gagarumin lada da cin ka da shan ka duk daga Allah ne yau da a ce mutum zai waye gari a kungurumin daji ya rasa ruwa da zai sha ko me ya mallaka a lokacin zai iya bayarwa dan ya samu makwarwar ruwa ɗin zai sha ko menene zai iya bayarwa dan a bashi ruwan da zai kai bakin sa ko da ko makwarwa ɗin ce shi sa ba karamin ni'ima bace ubangiji subhanahu wataala ya baka cikin sauki ka sha cikin sauki Allah subhanahu wataala yana cewa afara'aytum ma tahrisun antum tazra'unahu am nahnu zari'un law nasha'u ja'alnahu laj'alnahu hutaman fadhaltum tafakkahun inna lamughramun bal nahnu mahrumun Allah ya ce ba ku ga abinda kuke nomawa ba ku ne kuka shuka ko kuka fitsarar da shi ko mu ne masu tsirarwar Allah ne mai tsirarwa law nasha'u laj'alnahu hutaman fadhaltum tafakkahun da mun ga dama da sai mu mayar da shi ya zama karmami ku waye gari kuna ta mamaki inna lamughramun har ma ku rika cewa kai mun dai an dai samu asara ne kawai bal nahnu mahrumun a an hana mu ne Allah subhanahu wa ta'ala fara'aytum alma alladhi tashrabu a antum anzaltumuhu min almuzni am nahnu almunzilun law nasha'u ja'alnahu ujajan falawla tashkurun ba ku ga ruwan da kuke sha ba Allah ce ba ku ga ruwan da kuke sha ba ko kuka saukar da shi daga girgije ko mu ne masu saukarwar Allah ne mai saukarwar Allah ce da mun ga dama sai mu sai ya shi ruwan zantsi yake shayuwa to me hana ba za ku gode ba falaula tashkurun me hana ba za ku gode ba akwai sanda Abu al-Abbas ibn Sammak wani malami ne mai wa'azi shahararre zahid ya shiga wajen al-Khalifa Harun al-Rashid san Harun al-Rashid da cikin manyan khalifofin daular Abbasiya a zamanin sa yayi mulki na isa na kasaita kuma a duk lokacin sa daular Abbasiya tana ji da karfi da arziki da yalwa shine wanda ya girgije ya bi wata kansa yake cewa kai girgije tafi duk inda zaka je kai ruwa ina nan harajin ka zai same ni wani ya nuna maka ittisa ruqatul islam a lokacin sa daular musulunci ta fadada to duk inda ruwan nan girgijen nan zai je ruwa to a yankin sa ne a kasar sa ne saboda harajin sa zai zo ya same shi a inda yake to wata rana shi wannan Abu al-Abbas ibn Sammak ya shiga wajen sa sai Harun al-Rashid sai aka kawo masa ruwan sanyi sai ya kwankwada ya sha sai shi Ibn Sammak sai yake tambayar sa yace da za a hana ka wannan ruwan da ka sha yanzu za a hana ka shan wannan ruwan da me kake ganin zaka iya sayan shi ana me zaka bayar dan ka sayi wannan ruwan a baka ka sha yace binisfi mulki zan ba da rabin mulki na wato wannan duk fadin kasa zan raba ta rabi in bayar dan a bani makwarwa dai ta wannan ruwan insha sai yace to ka sha ruwanka lafiya bayan ya gama sha yace da shi da za a hana ka fitar da wannan ruwan daga jikinka da ka sha a hana ka fitsari me kake ganin zaka bayar domin a baka damar yin fitsari ka fitsari shi yace zan ba da sauran rabin mulkin gaba daya in fitar da fitsarin sa to shi ne yace da shi inna mulkan qimatuhu qimatu nisfihi sharbatu ma wa qimatu nisfihi bawla la yusawi la jadirun an la yatanafasa alayh yace mulkin da rabin sa bai fi makwarwa ɗaya ta ruwa ba darajar sa ba ta fi makwarwa ɗaya ta ruwa ba rabin sa bai fi tsari da zai yi na lokaci guda ba ba abu ne da ya kamata a yi ta gasa a yi ta takara a kansa ba to in dai wannan shine darajar sa bai fi abin da zaka kunkuɗa ba kuma ka fi tsarar zaka iya hakura da mulkin gaba ɗaya akan wannan ruwan da zaka sha da wannan fitsarin da zaka yi na lokaci guda ashe bai dace a ce akan sa za a rika kici ba nan take fashe da kuka a wancan lokacin masu mulki suna son su rika jin irin waɗannan maganganu saboda me saboda suna ƙara fadakar da su yayin da giyar mulki za ta kwashe su to irin waɗannan maganganu su za su dawo da su cikin hayyacin sa akwai sanda ina jin Abu al-Attahiya ne ya shiga wajen sa sai ya samu an kawo masa abinci kala-kala yana cike da farin ciki ga abinci iri-iri an kawo a gaban sa sai ya ce da shi sai ya ce da wannan Abu al-Attahiya Abu al-Attahiya mawaki ne sai ya ce da shi me zaka faɗa mana dan ka ƙara mana farin ciki wato ba su baitocin waka dan ya ƙara masa farin cikin da yake ciki sai ya ce da shi ishma badalaka saliman fi dhilli shahiqati al-usuri ishma badalaka saliman fi dhilli shahiqati al-usuri sai yace al-ahsanta fa madha ba'd yace yi rayuwa yadda kake so ka rayu yadda kake so a cikin wannan kasaitaccen gine-gine manya-manyan gine-gine na alfarma sai yace kai ka kyauta me kuma zaka ce yace yus'a alayka bimashtahaita ladar rawahi wa fil bukuri ana kawo maka abinda kuma kake so ka ci ko ka sha da safe da yamma yace ahsanta fa madha ba'd ka kyauta sai kuma me sai yace fa idhan nufusu taqa'at fi dhilli hashrajati as-suduri fa hunaka ta'lamu muqinan ma kunta illa fi ghururi sai to ranar da kuma rai ta zo karan karama tana kokarin fita to a ranar zaka gane cewa ashe a cikin rudu kake a cikin rudi kake sai fashi da kuka sai wazirin sa ana kiran shi al-Fadl ibn Yahya al-Barmaki sai ce da shi kai ya kirawo ka dan ka sa masa farin ciki sai kuma ka sa masa bakin ciki sai Harun al-Rashid ya ce kyale shi ya same mu cikin makanta ne saboda haka sai yayi kokarin yaye mana ita saboda haka sukan so su ji irin wannan domin zai taimaka musu wajen su wannan giyar mulkin da wannan rudanin da yake kewaye da su su rika gane cewa ai me suke yanzu gashi sun zama sai tarihi abinda suka yi na alkhairi shine za a rika fada duk wani abu da suka ji na jin dadi ya tafi sai dai ka ji labarin sa shi yasa al-Fudayl ibn Iyad lokacin da aka ce da shi Harun al-Rashid ya rasu sai ya ce babu wani mutumin da nake jin da akwai yadda zan kara masa shekaru na da shi ne ba dan komai ba saboda daga rasuwarsa ne fitintunu suka fara faruwa ɗansa al-Ma'mun yana zuwa sai maka fitilatul khalqul Qur'an aka fara jarrabar malamai aka fara kama su ana daure su daga nan suka fahimci Ubangiji subhanahu wata'ala ya bawa shi wannan malami hangen nesa da ya fahimci rayuwar wannan bawan Allah wannan basarake shine zaman lafiyar musulunci yana tafiya shikenan sai fitintunu sai bid'o'i suka kunno kai a lokacin ne aka yi ta azabtar da su Imam Ahmad Ibn Hanbal sauran malamai wasu ma aka kashe su wasu aka daure su wasu aka hana su abinda aka saba ba su na albashin su haka waɗannan su ne shugabanni waɗanda duniya take tunawa tana alfahari da su to wannan hadisi yana nuna maka muhimmancin ko kuma falalar godiya ga Allah subhanahu wataala yayin da ka ci ko ka sha yayin da ka ce alhamdulillah duk abin da zai zama akwai tahmidi a ciki kalmar alhamdu tana kunshe da kirari da yabo kuma tana kunshe da godiya domin kalmar alhamdu tana zama a makofin ashukur amma kalmar ashukur ba ta zama a makofin alhamdu saboda ka fayahmaduhu alaiha shine yawa Allah godiya yayi masa kirari yayi masa godiya sannan ya sha abin sha nan ma yawa Allah subhanahu wataala godiya وقال أبو هريرة ما عاب رسول الله صلى الله عليه وسلم طعاما قط إن اشتهاه أكله وإلا تركه أبو هريرة يتي من زال صلى الله عليه وسلم بيتأ وكوش أبن جبتن ديك إذن يشي أوا يتي إذن بايا سوء بلي ونن تآدى تيتا النبي صلى الله عليه وسلم ما عاب رسول الله طعاما ta'aman anan duk abinda za a ci da abinda ma za a sha ya shiga ciki abinda za a sha shi ma ana kiran shi ta'am faman lam yut'amhu fa innahu minni Allah ya kirawo ashur abin sha da ta'am saboda anan ya shiga ciki ma abu rasulullahi ta'aman ai wala sharaba anan bai taba aibanta abinci ko abin sha ba malamai suka ce ana nufin al-mubah ana nufin abincin da yake na halal amma abinda ba na halal ba annabi zai kushe shi duk kuma abinda ba na halal ba kowa ma ya kamata ya kushe shi amma abinci da yake na halal ne annabi baya aibanta shi suka ce aibantawa anan shine idan an kawo masa abinci ya rika mita gishiri yayi yawa kai yayi tsami kai yayi kaza irin dai da muka saba da musamman da mata da su kawo abinci kai abinci na gishiri yayi a dauke shi wannan shine aka ce annabi baya yi in an kawo masa abu in ya je ya yi masa ya ce in bai masa ba sai ya bari amma wani lokaci su kuma matan an bari ba su shiru ba sai sun matsa sai ka faɗi mai sa ka bari to wannan matsawar shi zai sa kai kuma ka faɗi amma annabi baya idan ya ga yana so sai ya ci in baya so kuma shikenan ba zai ta kushewa abin ba zai ta fadar ni wannan abu in na ci shi kaza 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 lokacin da aka zo gaban sa aka ci damo naman damo gasashe ai bai ci ba aka tambaye shi yake cewa na samu mutane na ba sa cin sa saboda haka ni ma sai na ji ba na san sa kenan amma bai hana a ci ba ko bai nuna kushe shi ba wa an wahshiyin anna unasan qalu ya rasulullah inna na'kulu wa la nashba qala fala'allakum taftariquna qalu na'am قال فاجتمعوا على طعامكم واذكر اسم الله تعالى يبارك لكم فيه ان كربو daga wahshi shine wahshi ibn harb al-habashi radiyallahu anhu anna nasan wasu mutane qalo sun ce ya rasulullah ya manzon allah inna na'kulu wa la nashba mu mukan ci abinci amma sai mu kasa koshi kala sai manzo Allah ce fala allakum taftariquna ko dai kuna rarrabuwa wa ya ci nashi kalu na'am suka ce eh kwarai kala fajtabi'u ala ta'amikum suka ce ku hadu ku ci abincin ku tare wazkuru ismallahi ta'ala ku ambaci sunan Allah yubarak lakum fi za a sanya muku albarka a cikin sa wannan hadisin kamar yadda ku ga daga wahshi ibn harb wahshi ibn harb shine wahshi wanda ya kashe sayyidina hamza radiyallahu ta'ala anhu yana daga cikin bayi da suke garin makka na bani naufal bawa ne na tu'aima ibn adi ibn al-khiyar kun sa yakin uhudu a yakin badar aka kashe tu'aima shi bai gidansa kenan saboda haka sai wasu daga cikin danginsa sun ce Mut'im ibn Jubair shi yace ya nemi haka ko wasu daga cikin dai dangi cewa ya kashe musu Hamza to kuma shi maharbi ne na gaskiyan gaske maharbi ne da wahala ya harba kibiyarsa ko ya jifa mashin sa ba tare da ya samu target din sa ba to lokacin kafiri ne ba musulmi ba kuma an masa alƙawarin za ya tashi in ya kashe Hamza fa huwa hur to kuma ba abin da yafi bauta zafi sannan ba musulmi bane bare san girman abin da zai yi saboda haka ya shigo filin daga ranar Uhud babu wani abu da yake zuciyarsa ko a ransa illa ya ga Hamza ya kashe shi shi wannan ita ce kawai bukatar da ta kawo shi kuma Allah subhanahu wataala da yake ya rubuta wa sayyidina Hamza zai yi shahada a wannan guri sai ya ba wa shi wannan wahshi dama ya hango Hamza radiyallahu ta'ala anhu a tsakiyar fage yana ta'ar tabu da maza saboda kai koma gefe saitin sa da abin nan din sa mashin sa ya jefa masa ya same shi a abin nan ba a zuciya ba ya same shi a marasa sai da ya fito ta baya sannan ya koma makka ya ci gaba da zama har lokacin da musulunci ya karfi annabi sallallahu alaihi wasallam ya ci makka da yaki sai ya gudu ta'if to can lokacin da shekara ta tara lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya karbar baki daga garuruwa suna zuwa suna musulunta shekara da ake cewa amul wufut shekara ta tara to kuma lokacin ya ji labarin cewa yana daga cikin halin manzo sallallahu alaihi wasallam duk manzanni waɗanda suke ɗan aiki ba ya taɓa su saboda haka sai shi ma sai ya shiga cikin wannan tawaga ya je ya nuna wanda za Allah shi zai cewa shi ma ya musulunta to da ya zo aka ce da annabi cewa wannan shi ne wahshi wanda ya kashe Hamza wasu ruwayoyi suka ce annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce to ya aka yi ya ba shi labarin duk abin da ya faru annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce in istata'ta an tughayyiba wajhaka anni fa'al idan dai har za ka iya in daina ganin ka to ka bace min da gani awa da sanda ya gan shi abin zai da ta so masa to daga lokacin baya yadda su hadu da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka yayi ta buya har manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya koma ga Allah Musailima a lokacin shi kuma ya fito da da'awar annabta cewa shi ma annabi ne kuma yana son a raba kasa a bashi tashi yasa da yawa mutane suka yarda suka bi shi a matsayin shi manzo shi annabi ne ya zo ya sauke musu rabin salloli ya shafe musu zakka ya yi kaza ya to a daidai lokacin yace to yanzu nake gan zan yi wani abin da zai kankare min wancan abin ne saboda haka sai ya fita yakin da sayyidina Abubakar ya tura domin a yaki Musailima kuma yayi sa'a shi ma ya samu dama akan sai kashe shi to shine yake cewa qataltu khairan nasi wa qataltu sharran nasi na kashe mafi alkhairin mutane shine Hamza na kuma kashe mafi sharran su shine Musailima kuma da hadisi dan ruwaito a cikin kutubu sita duka hadisan sa guda biyu ne wannan ne na ɗaya daga cikin su to shine yake cewa anna nasan qalu ya rasulullah wasu suka ce wasu mutane sun ce ya manzon Allah ibnu hajar yace to shi da annabi yace ya bace masa da gani akai yaji daga annabi ba ta lazimi zai iya bacewa annabi da gani amma kuma watakila ya iya fakewa inda zai ji maganganun sa ba tare da ya bari annabi ya ganshi ba zai kuma iya zama ruwayayi daga wasu daga cikin sahabbai ya kasance mursalus sahabi ne mursalus sahabi ba shi da wata illa sahabi yaji daga zin sahabi ko da bai fada maka cewa daga sahabin da yaji ba baka da wata matsala saboda duk sahabbai adalai ne ko ka san waye ko baka san waye ba shi yasa zamu ga Aisha radiyallahu anha tana ruwayar bad'ul wahyi yadda aka fara yi wa manzo Allah wahayi da yadda suka yi da Khadija da waye da sauransu ba lokacin tana ina tana yin miziziya amma kuma gashi tana ba labarin wani abin da lokacin bata yi waye da za ta riske shi ba tabbas jin labarin tai daga wurin wani sahabi ko kaga Anas ibn Malik ya ruwaito mana hadisin Isra'i a Makka aka yi shi Anas ibn Malik kuma lokacin da annabi ya hijira aka shugaba annabi ya da shekara 10 to ire-iren wannan ko ga hadisai da yawa na Abu Huraira yana ba da wasu labarai da ya zo wanda suka kasance kafin lokacin ne sai musulunta ba sai shekara ta 7 bayan hijira saboda haka waɗannan su ake kira marasilus sahaba abinda sahabbai suke gaya wa ƴan uwansu sahabbai to ba dole ne sai ya ce maka sahabi wane ya gaya mun ba Abu Sa'id al-Khudri yake cewa sashin mu yana gaya wa sashi hadisi sashin mu ba yi wa sashi ƙarya wato ba ma yi wa sashi junan mu ƙarya to irin wannan ne saboda ka shi ma wahshi tana yi wa a gurin wani sahabin yaji amma ba lalle ya faɗi kowa ya shi ba anna nasan qalu wasu mutane suka ce ya rasulullah muna cin abinci amma ba ma koshi bi ta ci amma sai mu tashi da anjima sai mu je yunwa ba koshi ba albarka sai ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce fa la'allakum taftariqun ko kuna rarrabuwa ne kowa ya ci nashi qalu na'am suka ce eh haka fa muke yi ba laifi suka yi ba dan sun ci kowa daban-daban laysa alaikum junahun an ta'kulu jami'an aw ashtata ba laifi bane ku ci tare ko ku ci daban-daban ba a haramta ba to amma anan wata matsala ce suke kuka da ita annabi yake so ya gaya musu in suna so su magance ta ga wata hanyar za su magance ta shine su rika hadawa suna ci a kwano daya idan za su hada su ci a kwano daya ana buƙatar kowa zai yi bismillah ta haka albarkar wannan bismillah da kowa zai yi sai ga abincin ya albarkar shi ma albarkar bismillah da kowa zai yi shi yasa wasu malamai suka ce ba haduwar su bace za ta samar da abin da ake bukata na gamsarwa a bismillah da za su yi ambatan Allah da za su yi shi yasa ya ce fajtami'u ala ta'amikum wa zkuru smallahi ta'ala ku hadu wajen cin abincinku kuma ku ambaci Allah to ambatan Allah din shi zai sa haduwar taku ta zama ta albarka amma da za ku hadu kuma kowa ya ci gaba da noma babu wanda ya ambaci Allah da za ku haɗu kuku dubu in zai yi ku haɗu akan abinci ɗaya kuna ci amma ba ku ambaci sunan Allah ba duk haɗuwar ku ta banza ce ba za ta yi tasiri ba shi ba haɗuwar ba ce mai tasirin a ambatan Allah subhanahu wataala da za ku yi a ciki in wani ya manta wani yana tunawa wani ya yi ta wani ta fito da ikhlasi ba ikhlasi ta wani za ta fito da ikhlasi wato zai yi ta tun daga zuci to wannan shine abinda ake bukata. Wannan hadisi sanadin wannan hadisi Wahshi ibn Harb an abihi an jaddihi, wannan shine sanan Wahshi ibn Harb an abihi an jaddihi. Wato akwai Wahshi ibn Harb, shi da jika, akwai baban sa Harb ibn Wahshi, sai kuma Wahshi ibn Harb. An fahimta? Duk sunan su dai haka yake tafiya. Shi yasa wa ɗansa sunan baban sa, shi wannan Wahshi din wanda muka yi magana akan sa, ya haifi da sai ya sa masa sunan baban sa Harb. Shi kuma Harb da ya haifi sa sai ya sa wa sunan baban sa shi ma Wahshi. Kaga sai ya zama me? Wahshi dan Harb, dan Wahshi dan Harb. Ko? To haka sanadin sa yake. Wahshi ibn Harb an abihi an jaddi. Daga Wahshi jika zuwa ga Wahshi kaka. Yawwa. An fahimta ko? Wannan shi ne sanadin. Wannan yana nuna maka cewa wato duk daga a yadda tarihin sai ya taso, amma ya tarbiyyaci gidansa, gidan ilimi ne. Har ruwaya suke yi. An abihi an jaddihi. Ma'ana duk malamai ne sun damu da hadisin manzo Allah, suna yi wa junansu ruwaya. Haka rayuwarsu ta albarka. To shi Wahshi ibn Harb الحفيد لين الحديث كل ما لما حديثي ينا دلوني أبوه كما شيني حرب ابن وحشي مجهول ما أسنشي بقى فما حديثي ينا دي شواهد حديثي أقوى حديثي ديوا دي سكذوس كرف فيشي ستتبت دي شوا حديثي إنغان تتشيني أتشكي أقوى حديثي جابر واند أبو يعلى طبراني الكتاب الجمع الأوسط البيهقي أتشكين السنن الكبرى شعب الإيمان suka ruwaito annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa inna ahabba at-ta'ama ila Allah ma kathrat alayhi al-aydi, inna ahabba at-ta'ama ila Allah ma kathrat alayhi al-aydi, mafi soyuwar abinci gurin Allah shine wanda hannaye suka yawa akan sa, wato wanda aka hadu akan sa lokacin da ake ci. To wannan yafi kowanne albarka. Hadisi ne Hasan, al-Sheikh Nasiruddin al-Albani ya kashi cikin silsilar sahiha, hadisi ne 895. Sannan akwai hadisin Umar ibn al-Khattab, yana cikin sunan Ibn Majah, annabi yake cewa kulu jami'an wa la tatafarraqu fa innal barakata ma'a al-jama'a, kulu jami'an wa la tatafarraqu fa innal barakata ma'a al-jama'a, ku ci gaba ɗaya kada ku rarrabu domin albarka tana tare da jama'a. فطعام الواحد يكفي الاثنين وطعام الاثنين يكفي الأربعة. نبي يجي أبن شمتون دايا زي إشي أبن شمتون بيو أبن متون إيه زي إشي متون بيو أبن شمتون بيو زي إشي متون هدو. نعم. سنة دين سيلا نروني أما شيما ذاك إيتوا حسن النبي شواهدي كوي عديس أنس أنا شكي مسل إمام أحمد سنة دين سصحيحيني أنس ينا شيوا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يجمع له غداء ولا عشاء من خبز ولا لحم إلا على ضفف. بأتبه هذا وأن النبي صلى الله عليه وسلم بن شندرك وابن شيران بق يتشي كلي أبن من خبز ولحم نجراسا دنونو يتشي لي بسيت على الجماعة. تلسند أحد أمس أبن شي دلنا كود الدرت وزيت على الجماعة. ولا نجرا تشي مصر إمام أحمد sanadinsa wanda yake sahihi. Akwai hadisin Anas da yake cikin Bakarimul Akhlaq na Al-Kharaiti da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yake cewa, wanda yake cewa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam la ya'kulu wahdahu, manzo Allah baya ci shi kadai. To wannan hadisan duka suna tabbatar da wannan ruwaya ta Wahshi ibn Harb radiyallahu ta'ala anhu. وعن معاذ رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أكل أو شرب فقال الحمد لله الذي أطعمني هذا الطعام ورزقنيه من غير حول مني ولا قوة غفر له ما تقدم من ذنبه. قال الترمذي حديث حسن. لقى معاذ ابن جبل رضي الله عنه يجي نزال صلى الله عليه وسلم يجي من أكل أو شرب وانا أو شرب حكتكي أتكي لتتفن أتكي أصول كوفي كوفي نشي وانا في الوهبل الصيب haka kuma tazo a cikin asalin littafin ko kuma tushen littafin shine ya zo da au shariba amma dukkan ruwayoyin da duka waɗanda suka ruwaito hadisin kamar nan ya faɗi Tirmizi bayan Tirmizi Abu Dawud ya ruwaito shi man akala ta'aman babu au shariba man akala ta'aman faqala alhamdulillahi alladhi at'amani babu kalmar au shariba a ciki a haka ma a azkar wanda shine asalin littafin kalkalimu tayyib na Sheikhul Islam shi ma babu au shariba man akala ta'aman haka yazo a ciki man akala ta'aman faqala alhamdulillah to haka au shariba din nan babu ita a cikin ruwaya duk da dai wato kamar yadda muka faɗa shan ma zai shiga ciki ko mutum ya sha ruwa ko ya ci abinci da zai iya faɗa wannan addu'a alhamdulillah alladhi at'amani hadha at'am mutumin da ya ci abinci sai ya ce godiya ta tabbata ga Allah wanda ya ciyar da ni wannan abinci wa razaqanihi ya azurta ni shi min ghairi haulin minni ba tare da dubara ta ba wala quwwa ba tare da karfi na ba wafira lahu ma taqaddama min dhanbi za a gafarta masa abinda ya gabata na laifinsa Tirmidhi yace hadithun hasan abinda yake cikin Tirmidhi hadithun hasanun gharib hadisi ne hasan gharib ana isnadin sa ɗaya ne a cikin salsalar sa akwai wani da ake kira Abu Marhum Abdurrahim ibn Maimun wanda shi kuma su daga cikin malamai kamar Ibn Ma'in ya raunana shi to Ibn Ma'in da wani sun raunana shi Abu Marhum da yake cikin salsalar hadisin amma Imam An-Nasa'i Abu Marhum ba marhum Imam An-Nasa'i yana cewa la ba'sa bihi Ibn Hibban ya kawo shi a cikin kitabu Thiqat littafin sana amintattun malamai don haka wasu daga cikin malamai suka hassana hadisin kamar Tirmidhi ya ce hadisi ne hasan da cewa hasan wataƙila yana nufin bishawahidi haka nan Ibn Hajar a cikin littafin Natijul Afkar ya shi nan ma ya ce hadisi ne hasan Sheikh Nasiruddin Albani shi ma ya hassana hadisin duba da cewa shi wannan Abu Marhum an samu daga cikin malamai wanda suka kamar Nasa'i ya Ibn amma dai magabata mutum biyu na iya tuna Yahya ibn Ma'in ya raunana shi ban iya tuna Nabiyin ko Ahmad ne sun raunana shi to amma Nasa'i shi ya wasaka shi Ibn Hajar ya ce saduqun sai wannan shi yasa Albani ya hassana hadisin gabanin sa Ibn Hajar gabanin sa Tirmidhi al-Hakim a cikin Mustadrak ya sahha hadisin Hakim ya ce sahihi ne duk da cewa Zahabi bai goyi bayan sa ba abinda hadisin ya kunsa dai shine sigar godiya ga Allah kamar yadda yazo a can hadisin baya da muka karanta hadisin Anas inna Allah la yarda lil 'abd an ya'kula al-aklata fa yahmad Allah 'alayha wa yashrab al-sharbata fa yahmaduhu 'alayha cewa Allah yana yarda da bawa ya ci abinci ya gode masa akai to ta yaya zai yi godiyar daga cikin irin hanyoyin godewa Allah din ko lafazin godewa Allah din akwai wannan yace alhamdulillahi alladhi at'amani hadha at'am godiya ta tabbata ga Allah da ya ciyar da ni wannan abincin wa razaqanihi ya azurta ni shi min ghairi haulin minni wala quwwa ba da dabara ta ba da karfi na ba wato dabara ta da karfi na ba su suka bani ba Allah subhanahu wataala shi ya ga dama ya bani da ya ga dama zai iya hana ni duk karfi na duk wayo na duk dabara ta amma ubangiji subhanahu wataala shi ya ciyar da ni wa huwa yut'imu wala yut'am shi yake ciyarwa babu mai ciyar da shi to wanda zai faɗi wannan bayan ya ci abinci ya gama yayi bismillah da farko da ya gama kuma sai ya faɗi wannan addu'a annabi ce gufira lahu ma taqaddama min dhanbi za a gafarta masa abin da ya gabata na laifinsa وعن أبي سعيد رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا فرغ من طعامه قال الحمد لله الذي أطعمنا وسقانا وجعلنا مسلمين رواه أبو داود والترمذي دقى أبو سعيد الخدري رضي الله عنه شوى النبي صلى الله عليه وسلم يكسى إن يقم تشن أبن تشن سسية الحمد لله godiya ya ta tabbata ga Allah allazi at'amana wanda ya ciyar da mu wasaqana ya shayar da mu waja'alana muslimina ya kuma sanya mu musulmi Abu Dawud da Tirmidhi suka rawaito wannan hadisi mai rauni ne a cikin salin sarsalar sa akwai Isma'il ibn Rabah Isma'il ibn Rabah yana da abin nan hadisin sa Muttarib ne kuma wannan hadisin ya rawaito shi ta fuskoki daban-daban wani lokaci yace an abi sa'id al-khudri wani lokaci an rajul an abi sa'id al-khudri wani lokaci an ibni akhi abi sa'id al-khudri an abi sa'id al-khudri sannan kuma ga shi kansa majhul ne ba a san shi ko waye shi ba saboda wannan yasa malamai suka raunana hadisin don haka hadisi ne mai rauni malamai da yawa sun raunana hadisin الذهبي يرون ناشي مفلح أشكال الأداب الشرعية ابن القطان أشكين بيان الوهم والإيهام يرون الحديث شي كان ابن حجر أشكين تهذيب التهذيب يرون الحديث بتشوا أشكين لتاف سنتاج الأفكار يا شيء حديثي ني حسن أما دي أشكين التهذيب التهذيب يرون ناشكم هو ناشيني شيء إتشي مجانا تريدي حديثي ني ميروني بين جنتبا wadaka waɗanda suka inganta sun wadatar a babin kuma kamar shi ma yafi shahara a bakin mutane alhamdulillah da ta'amana wa saqana wa ja'alana muslimin yi ban san me yasa ba mu ko mun fi sanin mai raunin ba alhamdulillah alladhi at'amani hadha at'am wa razaqani min ghairi hawlin minni wala quwwa mutane ba san wannan to kuma wannan shine mai ingancin wannan mai rauni ne gaskiya wanne kenan bayan zuwan sai har sai muslim ko to da idan ku tsinto wancan wancan ba amma sa tufafi ba bai ba wani abu da ya inganta ka ji karatun mu na hisul muslim وذكر النسائي الرجل خدم النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان يسمع النبي صلى الله عليه وسلم إذا قرب إليه طعامه إمام النسائي أتقل لتاف إنساء السنن الكبرى يا أمبتش حديثي لقوان متن ليه هو النبي صلى الله عليه وسلم هدمة وتروايا خدم النبي صلى الله عليه وسلم 8 سنين أو 9 سنين yayi wa annabi hidima shekara 9 ko 10 ko 9 ba a faɗi sunan shi ba duk hanyoyin da suka rawaito hadisin babu wanda ya ambaci sunan sa Anas ibn Malik yayi wa annabi hidima amma su shekara 10 ne wannan kuma cewa yake shekara 8 wata riwaya ta ce 9 amma yawanci sun faɗa 8 sa shekara 8 sai yana yi wa manzon Allah hidima to ko mu san sunan shi ko mu san sunan shi ba dai sahabin manzon Allah ne sallallahu alaihi wasallam duk wanda ya tabbata sahabin manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam a gurin mu musulmi abintacce ne Allah ya riga ya wanke dukkan sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam ba mu da shakkar ko mutun daya ko mu san sunan shi ko kan mu san sunan shi wannan duk ba zai cutar ba wahala tare ka fahimci annabi sahabi ne to wannan tunda har aka ce khadaman nabiyyi sallallahu alaihi wasallam to sahabban taka ta kare anan har ma yayi wa annabi hidima ba kawai zuwa ya ga annabi ya tafi ba ko zuwa ya hadu da annabi sallallahu alaihi wasallam suka gaisa ya juya ya tafi ya zama sahabi daga ran nan ba kuma wanda ya sai taba shi to balle kuma yayi wa annabi hidima ta tsawon shekara 8 saboda haka wannan ya gama samun albarkar duniya da lahira to shine yaji annabi sallallahu alaihi wasallam yace cewa annahu kana yasma'u annabi sallallahu alaihi wasallam idza qurriba ilayhi ta'amuhu yaqulu bismillah ci yaji manzo Allah duk sanda aka kawo masa abinci zai ci sai ya ce bismillah kamar yadda na gaya muku duk hadisan da muka karanta a wannan babin daga annabi sallallahu alaihi wasallam babu inda za ku ji an ce ya ce bismillahir rahmanir rahim iya dai bismillah to wannan ita ce sunna baka fi sanin annabi bismillah ba don haka bismillah idan baki in ya saba kuma wani abu ne daban lokaci baki ya saba da yake bismillah sai zarci amma dai sunna din shine bismillah ka koma hadisan duk da muka karanta a baya aka ga dai iya wannan take zuwa ko kuma akwai inda muka ce bismillahir rahmanir rahim ba to wannan shine abin da yazo a sunnar annabi sallallahu alaihi wasallam yace ya ji annabi sallallahu alaihi wasallam ya kasance duk sanda aka kawo masa abinci ya kulu bismillah da sunan Allah wa idha faraga min ta'amihi in ya gama cin abincinsa sai yace allahumma at'amta wa saqaita wa aghnaita wa aqnaita wa hadaita wajtabaita falaka alhamdu ala ma ataita yace ya Allah ka ciyar ka shayar ka wadatar ka yalwata ka shiryar ka zaba falaka alhamdu ala ma ataita to godiya ta tabbata gare ka bisa duk abin da ka bayar wannan hadisi ne tabbatacce hadisi ne hasan wasu daga cikin malamai sun inganta shi Imam Ahmad ya fitar da shi bayan Nasa'i a cikin Sunan al-Kubra Imam Ahmad ya fitar da shi a cikin Musnad haka na Ibn Sunni a cikin Littafin Amal al-Yawm wa al-Layla haka nan Abu Shaykh a cikin Akhlaqun Nabiy sallallahu alaihi wasallam Nawawi ya hassana shi haka nan Al-Iraqi ya hassana hadisin hadisi ne hasan yana cewa annabi sallallahu alaihi wasallam duk sanda aka kawo masa abinci yakan fara da bismillah bayan ya gama cin abinci kuma yakan yi wannan addu'a ya ubangiji at'amta ya allah at'amta ka ciyar wa saqaita ka shayar wa aghnaita ka wadatar wa aqnaita ka abin nan ka yalwata cikin suratul najm huwa aghna wa aqna aghna wa aqna to shine nan aghnaita wa aqnaita aghnaita ka wadatar aqnaita kuma ka yalwata ka bada abin ayalwace wa hadaita ka kuma shiryar zuwa ga gaskiya zuwa ga musulunci wajtabaita kuma ka zabi wanda ka ga dama ka zabe shi falakal hamdu ala ma ataita godiya ta tabbata gare ka bisa abin da ka bayar وفي صحيح البخاري عن ابي امامه رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اذا رفع مائدته النبي صلى الله عليه وسلم ya kasance idan aka dauke ka bakin sa ya gama cin abinci aka dauke ka bakin kala yakan ce alhamdulillah kaseeran tayyiban mubarakan fihi ghayra makfiyin wala muwadda'in wala mustaghnan anhu rabbana ce rabbana oi rabbuna ya halatta rabbuna wasu ma sun ce ya halatta rabbina zama atafi ne akan badal ne na alhamdulillah ismul jalala rabbana kuma zai zama ko dai mansubun ne ala al-ikhtisas al-madh to amdahuka rabbana ko kuma ya zama ala nida ya rabbana rabbuna kuma zai zama anta rabbuna zai zama khabar ne li mubtada'i mahdhuf alhamdulillah hamdan kaseeran in ya gama cin abinci yakan ce godiya ta tabbata ga Allah kaseeran tayyiban godiya mai yawa mai kyau mubarakan fihi mai albarka a cikin sa ghaira makfiyin ba wanda zai isar ba wala muwadda'in ko wanda za a bari wala mustaghnan anhu ko wanda za a wadata ga barin sa rabbana ya ubangijinmu wato annabi sallallahu alaihi wa sallama yakan fadi ita ma wannan addu'ar yayin da ya gama cin abinci wannan ma yana fassara maka hadisin Anas na farko fa ya'kulu al-aklata ya'kulu al-aklata fa yahmaduhu 'alayha to alhamdulillah ga wannan lafazi daga cikin lafuzza duk kuma wanda mutun ya fada daga cikin wannan ya zo da sunnar annabi sallallahu alaihi wa sallama abis mafi karancin abinda mutun zai fada ya ce alhamdulillah shi mafi karancin abin da zaka faɗa bayan ka gama cin abinci kace alhamdulillah dan kuma kana so ka zo da lafazin da yake cikakke na sunna sai ka zo da ɗaya daga cikin waɗannan lafuzza in ka zo da wannan to ka samu wato koyi da sunnar ma'aiki sallallahu alaihi wasallama Allah ya samu dace abinda muka faɗa ne daidai Allah ya bada na kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wasallama ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh